Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tan ta hoi ba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da
deadline na su wannan sauran sati daya kai kuka na wajen shugaban kasa yayi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana ajikin kocin lafiya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da su alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya ranar litinin kungiyar Boko Haram ta kace ma'aikaciyar jinya ta biyu daga cikin ma'aikatan jinya uku da ta yi garkuwa da su biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibar gwamnatin tarayyar Najeriya na cika sharuɗin da ta gindaya bayan tabbatar da cewa kungiyar mayakan ta kashe hawan liman yar shekaru 24 wadda take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of Red Cross shugaba Muhammadu Buhari ya kira iyayen yarinyar ta wayar tarho yayi masa jaje ya kuma bayyana takaicin ganin yunkurin gwamnati na ceto ta da sauran waɗanda kungiyar ta sace bai kai ga ceto ta ba a cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa mai magana da yawun fada shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu yayi ƙarin haske kan wayar da shugaba Muhammadu Buhari yayi wa iyayen Hawwa Liman
shugaba Muhammadu Buhari ya kirawo Alhaji Muhammadu Liman mahaifin ita Hawwa wanda Boko Haram suka kashe yayi masu da shi da iyalansa jaje akan wannan rashi da suka yi rashi da ƙasa ta yi ya ba su hakuri kuma ya bayanin cewa hakika ita gwamnatin tarayya ta yi duk iya abin da za ta iya don ai kokari a ceci rayuwar wannan baiwar Allah amma ba a samu nasara ba sannan ya kirawo shi kansa shugaban Red Cross na duniya ya nuna mar jaje da alhini na 'yan Najeriya ga baki ɗaya akan wannan rashi da aka yi wannan baiwar Allah kuma ya roki Red Cross cewa to Allah su daure su cigaba da kokari da wannan taimako da suke a Najeriya. Kada wannan rashin da wannan bayar Allah ya sa gwiwa su tai sanyi su ce ko za su janye akan irin taimako da suke wa.
Banda kungiyar agaji ta Red Cross da ta yi wa aiki kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta hura gwamnatin tarayya wuta musamman bayan barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi na kashe ma'aikaciyar idan ba a cika sharuɗin da ta gindaya ba cikin lokacin da ta ayyana. A cikin sanarwar da kungiyar ta fitar bayan kashe ma'aikaciyar da aka yayata a jaridun ciki da wajen Najeriya. Ta ce za ta balliya Sharibu da rai ta rika yi mata aikin bauta. Da yake tabbatar da labarin, ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad ya bayyana kisan a matsayin rashin imani. Ya kuma ce gwamnatin za ta ci gaba da yin iyaka kokari domin ganin an sako sauran mutane da kungiyar take garkuwa da su. Ranar Juma'a da ta gabata, karan farko tawagar gwamnatin tarayya karkashin jagorancin ministan watsa labaran ta ziyarci mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu a garin Dabti Shalkwatar karamar hukumar Basari. Ministan ya jaddada aniyar gwamnatin tarayya Najeriya na ceto Liya duk da cikar wa'adin da kungiyar ta bayar na neman gwamnati ta cika sharuɗan da suka gindaya ko kuwa su hallaka ta. Lai Muhammad ya jaddada cewa gwamnati tana iya kokari domin ganin an ceto Liya. A nata jawabin mai sosa rai cikin hawaye mahaifiyar Liya ta sake jaddada kira ga gwamnatin tarayya Najeriya ta ceto 'yarta.
Kike maman Liya wanda ka dauke ta tun 19 February. Na ina muku maraba da zuwa. Na gode muku domin lokacin ku da kuka dauka kuka zo kuka ziyarce mu. Na yi muku godiya. Ina godewa mutane waɗanda suke yin addu'o'i da musulmi da kristoci wanda suke addu'a domin mu. Kuma kuka na a gare ku ku sake kai kuka na a wajen shugaban kasa kamar yanda
deadline na su wannan sauran sati daya kai kuka na wajen shugaban kasa yayi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana ajikin kocin lafiya ba na barci ba na cin abinci ba na shan ruwa yarin yana ita mai kiyani ina roƙon ku kamar yadda kuka zo kuka ziyarce ni na yi muku godiya ku kai kuka na wajen shugaban kasa ya ce mai kiyani
to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba ko kuma akasin haka da ake samu kan wannan batu.
Yaran yanzu ne manyan gobe, kula da su kuje amfani gobe. Manninmu babanninmu ko kula da mu ba ta kalbinku unga ma hannun jura kutubanmu kutubanmu. Hey,
Yanzu kuma bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya. Wannan karo mu dubi tasirin matasa a siyasar kasar bayan kafa dokar da ta ba su damar takara domin rike manyan guraben shugabancin kasa karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run.
In kika lura abin da ake ciki a Afirka, shugabanninmu na Afirka suna so ne daga kan kujera sai kabari. Sun ci nasu, sun ci namu, sun ci na ƴaƴanmu, sun ci na jikokin mai zartar bakunninmu suke ci.
Za a iya tuna cewa a jihar Yobe, ƙaramin ministan harkokin ƙasashen ƙetare Khadija Ibrahim ta tsaya takarar majalisar dattijai ta kuma doke ɗanta Muhammad Ibrahim ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan duk ƙoƙarin da aka yi na neman ɗan nata ya janye ya faskara. Batutuwan da za mu nazarta kenan a wannan tattaunawa da wakilinmu Zainab Babaji ta yi mana da waɗansu matasa a jihar Plateau.
Sunana Luka Fante, malami ne a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ce mai suna Mary Marcus, matashiya ce.
Sunana Kamar Jibrin Kamgabarciyar ɗan siyasa ɗan takarar sanato a jami'ar APC na kudancin Plateau.
To, baƙi barkanku da warhaka. Malam Luka Fante, me ka fahimta da wannan doka da shi shugaban ƙasa ya sa hannu?
Eto, a kashin gaskiya dai in kika duba yanda yanayin yake Afirka gaba ɗaya. Ba ma dai Najeriya kaɗai ba, in kika duba yadda gwamnati ake gudanar da harkokin gwamnati a ta farnin siyasa, da ki ga cewa tsofaffi ne suke wannan. In kika je wasu ƙasashen ma kamar su Cameroon, kamar su Zimbabwe da sauransu, za ki ga dai ba matasa ba ne, yawancin dai tsofaffi ne, ko kuma in ce dai dattijai ne a yadda muke gani. Za ki ga mutane ne kamar shekaru 60 zuwa sama da sauransu, ake samun matasa ba, yawancin su dai tsofaffi ne. In kika zo Najeriya kuma zaki ga harkan kuma haka din yake.
An yi magana cewa a samu matasa, wato ana ganin kamar su waɗannan dattawan da suke rike da madafun iko a ta ko ta ina, kamar ba sa bada abin da ya kamata a yi ne.
Eh, to kware kan ba su a bayar. Kuma in kika duba kundin tsarin mulki na waɗannan kasashen, zaki ga cewa ya riga fitar da matasa daga cikin wannan shiga cikin harkokin siyasa da kuma gwamnati. Yawancin dai zaki ga kundin tsarin kasashen nan dai suke sa shekarun dai suna nan dai yanda matasa ba za su iya yi ba. So in kika zo Najeriya kika duba kundin tsarin mulkin Najeriya, zaki gane cewa kamun ma ka zama shugaban kasa sai ka kai shekaru 40 da sama da 40 da haka. Kuma in kika je kuma harkan senator, wato ana duba shekaru 35. In kika je kuma wanda ya kamata su shiga cikin sauran majalisun, zaki ga shekaru ne daga 30-35 da sama. Wato in kika duba kuma haka, kika zo kika ga kuma yanda ake kokewa da matasa a kasar nan bayan da za su yi su shiga, saboda kundin tsarin waɗannan kasashen da kuma Najeriya in particular ya nuna cewa bayan da za su yi su shiga. Sai dai abun kuma in kika duba yanda yake, an rage shekarun kamar yanda kundin tsarin take da kuma dokan take, amma kuma akwai gefen da ba a rage ba na shugaban kasan, an rage daga 40 zuwa 35. But in kika ga na gwamna an bar shi a 35, na senators ma an bar shi a 35, na members majalisun House of Representatives su ma an rage haka. So gaskiya, kashin gaskiya, akwai matasan wanda suke da kokewa wajen su ga dai su ma sun an goga da su a cikin harkokin siyasar Najeriya. Amma da yake da din kundin tsarin mulkin Najeriya ba ta dai ba su wannan zarafi dama su yi wannan ba, kin ga wancan zarafin an kulle shi. To yanzu dai da wannan dokan, matasa dai suna kan kokewa su ga inda su ma za a dama da su.
To bari in dawo wurinka, kamar Jibrin Bancirka yi takara a matsayin sanata a nan jihar Plateau, kuma ganin kai matashi ne mai karancin shekaru, ya ka samu kanka tsakanin waɗannan dattawa da kuka yi gwagwarmaya da su?
Eto, wannan doka da aka kawo shi ne ya faranta mun zuciya, domin na farko duk abin da aka yi a kowane kasa, dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa. Haka wannan doka da aka sa hannu a kanta, ni na ji daɗin ta, ko da dai babu an samu matashiya yawa, ba wani wanda zai shiga takara a ce wani doka ya hana shi.
Sai dai kash, lokaci ya kwace mana, sabili da haka tilas mu ja burki nan sai mako mai zuwa mu ci gaba da jin bayanan matasan. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Zainab Babaji da Umar Faruk Musa da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan sune.